wato to sa ya kaga kai kaga yaci wannan mawaki na kasa da kasa zuwa Najeriya game da kokarin da yake na shiga gurare na kaiwa kokin zaman lafiya ko ka ƙara ba da haske
to bismillahir rahmanir rahim risa wa nagdi asalin sa mutumin Niger kasar Niger ne daga jihar Agadez kuma bisa ga kabila buzu ne wanda ya zauna a Niger tsawon shekaru daga baya ya koma France inda ya bude makaranta ta koyar da sana'ar da yake na gita yanayin yadda yake waƙoƙin sa da mu'amalar sa da mutane ya kai shi nesa fiye da takwarorin sa da waɗanda suka tashi tare akwai manya-manyan mawaka a nan wajen to amma kuma Allah ya daga shi bisa sama da su duk da wa'ansu ma shi shekarun sa kasa da su yake to ya koma da zama a Paris a kasar France inda har ya bude makaranta ta koyarwa matasa aikin gita da kade-kade da waƙe-waƙe wannan ya kai ga har an bashi ya zama cikakken dan kasa a cikin France din to kuma kamar yadda ka sani in aka ce maka mutum yana zaune a cikin Paris yana da gida a cikin Paris to ba karamin mutum bane to lokacin da na hadu da shi shekaru da suka wuce daga bayan nan da na hadu da shi na ga masa muna da matsala na zaman lafiya da tsaro musamman a nan jihar Kaduna cikin farin ciki da gaggawa yasa lokaci ina dawowa ban fi sati guda ba shi ma ya kamo hanya ya biyo ni to mun dai abubuwa kamar yadda shi yayi bayani da kansa kuma alhamdulillah an sami kyakkyawan sakamako mutanen da ya hadu da su a nan wajen sun masa karamci da an karbe shi hannu bibbiyu wannan da shi da yaransa da yazo da su mutum goma dukan su ba wanda bai farin ciki ba su ma sun ce a nan Najeriya za su zauna to kaga wannan abun farin ciki ne wannan a takaice shine maganar wajen Risa Wanagli kungiyar sa yana da yara da ya koyarwa da suna zaune da shi a Yamai yana da wasu a Agadez yana da wasu kuma a can France to Allah da ya daukake shi kuma muna fata Allah ya kara masa albarka na'am
to irin wa'annan waƙoƙi kasan ga wani zai mamaki a karan farko gashi ya zo Najeriya dan fada da irin wa'annan ayyukan da yake a kasashen Afirka dake da fama da tashi-tashi hankula ya kaga irin wannan abu zai bunƙasa irin kokarin da ake na kawo hadin kai da zaman lafiya a cikin kasashen Afirka
to yawanci inda ka gani an sami tashin hankali tsakanin dan adam da dan adam to fahimta ce ta bambanta ko a cikin dabbobi ne in kai yana daya zaka tarar da su ana zaune lafiya to matsaloli da muke samu a nan Afirka na rashin zaman lafiya da fadace-fadace da juna akwai abubuwa da yawa da suka kawo su to wanda zamu iya mu kawo da su muna yin kokarin mu kawar da su to amma shi bisa ga ka'ida ta rayuwar dan adam duk mutun da ka sani idan dan fashi ne idan dan tawaye ne idan mai kashe mutane ne idan matsafi ne ba haka Allah ya halicce shi ba san da ya fito daga cikin cikin uwarsa zaka tarar da shi mutun ne a dabi'a sama zaman lafiya yake so in ya ga abin da ba daidai ba nan da zaka ji yayi kuka to mu mukan danganta yawancin abubuwan da mukan yi akan wannan babu mugu sai dai wanda rayuwa ta mai da shi mugu to bisa ga wannan mukan yi kokari mu kawo mutane su hadu tare da junan su bahaushe da wanda ba bahaushe ba musulmi da wanda ba musulmi ba in aka cudaye wannan cudayyar da za a yi magana duk irin sabanin da ke tsakani in dai har an cudu to magana zaman lafiya ya so ma zama wanda yake mugu a ce a zo a hadu din nan aki to cikin iko ubangiji wannan sha'ani na kamar na wasan kwallo na football zaka gani ya kawo mutane da yawa kowa ya manta bambancin sa haka shi ma wannan music na waƙe-waƙe da rere to basira irin ta Risa alhamdulillah basira ce wadda tana jawo hankalin mutane to shine muka yi amfani da ita bisa wannan tafarki
mun dawo ga bangaren bunƙasa al'adun Afirka yadda yake wannan abun kana ganin wata hanya ce ta ƙara bunƙasa al'adun mu na kasashen Afirka da yake samun karɓuwa a kasashen Turai kenan
to shi wanda zaka gani abin da zai kawo karɓuwa mafi yawan sa zaka tarar abu ne wanda ba a saba da shi ba ne yau da kullun bane akwai kuma wanda yake saboda kasancewar sa na yau da kullun ne an shaku da shi ya zama jiki duk sanda aka ce za a yi shi za ka kowa yana maraba da shi ya tattara a jikin wannan wasan da yake ina kidin gita ko garaya kamar yadda mu zamu kira shi abu ne wanda tun asalin iyaye da kakanni ni kaina tun ina yaro ina ga bargon da nafi so a rayuwata wani bargo ne mai zanen garaya a jiki har idan an tashi ana cewa ina mai garaya wato bargona to abu ne wanda yakan ya jawo hankalin mutane kwarai da gaske wajejan wannan taro kuma ba mu a wajen mu da akwai masu yin gita din nan in ka je wajejan kasar Ibo zaka tarar su bangaren su zaka gani yawanci karfin su wajejan gita din nan ne in banda kayan kida na gargajiya in ka zo wajejan Yarba zaka tarar nasu kuma su daban ne kalangu ne shine wanda aka sani to kowa da irin nasa tsari shi wannan yazo ya hada duka wa'annan bangarori da muke da su na sha'anin shakatarwa guda uku anan idan ka zo zaka tarar gangace a arewa zaka tarar sukakaki su algaita da sauransu to shi wannan da ya kawo ya hada duka kuma ga yadda yazo mun hada shi da mawaka da yawa na Hausa an hada shi da kade kade irin na Hausa ya bi shi da gita din sa sun hada waka shi yana yi da abzinanci wanda yake tare da shi yana yi da Hausa to kaga ran da aka samu cewar wani daga nan ya iya Hausa yazo suka yi waka da shi zai zama ne cewar da abzinanci da Hausa ana iya a isar da sako na a zauna lafiya na hadin kai na neman ci gaba wannan shine muke ganin abu da zai kawo mana sakamako mai kyau ta fuskar abinda muke nema na hada mutane jinsi daban-daban aqida daban-daban hanyar rayuwa daban-daban eh.